الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دكان دنجي يبول بودي سبتك الله مدوكين سركي إرادة أمنشن الله سبتك مردن الله صلى الله عليه وسلم da sahabbansa da iyalanginansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe. Ya ku ƴan uwana, muna yi wa Allah godiya, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna kuma tuba zuwa gare shi kullum dauman wa abada. Muna neman Allah ya tsare mu daga sharri da laifuffuka da zunubai na kawuka mu da munanan ayyuka da muke aikatawa yau da gobe. Duk wanda Allah ya shiryar da shi, to ba wanda ya isa ya batar da shi har abada. Wanda Allah ya batar da shi, ba wanda ya isa ya shiryar da shi har abada. Haka abin yake, in ka samu shiryar Allah, to ba wanda ya isa ya batar da kai. Idan kuma ka bata, to ba wanda ya isa ya shiryar da kai sai Allah. Ina shaidawa Annabi Muhammadu, ina shaidawa Allah shi kadai shine abin bauta, ba shi da abokin tarayya a samansa da ƙasansa. Kuma Annabi Muhammadu bawansa ne, kuma manzansa ne zababbe a cikin manzanni. Tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Bayan haka, ya ku ƴan uwana musulmi, ku ji tsoron Allah, haƙiƙanin jin tsoronsa. Ku bibici Ubangijinku a fili da ɓoye, ku bauta masa iya daidai gwargwado. Kada ku manta wannan kwanaki da muke fuskanta kwanaki ne masu albarka, kwanaki ne na ibada, kwanaki ne da su ne afdalu ayyamin duniya. Insha Allah hudubobi za su zo na juma'a akan falalan waɗannan kwanaki na goman farko na watan Zulhajji. Amma dai ba abin da ake da buƙata mutane su kimtsa su shirya don yawaita bauta da yin ibada a cikin waɗannan kwanaki, musamman yin azumi. An kwadaitar da mu azumce waɗannan kwanaki tun daga ɗaya zuwa na Zulhajji har zuwa tara ga watan Zulhajji. Kayi ƙoƙari kayi, watakila baɗi ba da kai za a yi ba. Sadaka, aikin alkhairi, ibadu, wannan lokacinsu ne. Babu kwanakin da Allah ya so a yi masa bauta a cikinsu irin wannan kwanaki. Hudubanmu ta yau tana magana ne akan wato lalacewar tarbiyyar 'yan mata da kuma samari. Lalacewar tarbiyyar 'yan mata da kuma samari da abubuwan da suke faruwa a gari, wanda abun yana ta haɓaka, yana ta yaɗuwa, mutane sun zuma ido suna kallo, ba su ɗauki mataki ba, ba su gyara ba. Don gudun kada Allah ya jarabe mu da masibu da bala'ai, ya zama wajibi mu faɗakar da mutane, mu ja hankalin iyaye da hukuma. Allah ya yi bayani tabiya ɗan adam ne yin fasali da ɓarna a fili da ɓoye da ruwa da ƙasa. Mutane suna ta'adi, suna ɓarna, suna saɓa wa Allah. Allah yakan ɗauki hukunci mai tsanani ga mutane in suna yaɗa ɓarna saboda abinda hannayensu suka aikata. Ya yi musu uquba saboda zunubin da suke aikatawa, ya ɗora musu musiba saboda laifin da suke aikatawa. La'allahum yarji'una, don su koma ga Allah. Ku sani cewa goyon bayan dukkan wani ɓarna ko wata ɓarna ko fasadi da zuba ido a ki a yi magana, a ki a gyara, zai jefa al'ummar ne cikin bala'i na gaba ɗaya. Allah ya hana kada a yi barna bayan an gyara, barra a yi barna bayan ƙasa bayan an gyara ta. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Hakika yau halin yaranmu 'yan mata ya canja, haka samarinmu matasa ya canja. Sun canja tarbiyyar da suka tarar da kansu. Mu musulmi ne, galibinmu Hausa Fulani ne, muna da ɗabi'u, muna da al'adunmu da muka gada iyaye da kakanni, ko ba a ja mana aya ba, ba a ja mana hadisi ba, an koya mana kamewa, an koya mana mutunci, an koya mana sani ya kamata, an koya mana kunya. To kuma sai aka yi daɗa yi mana kwalliya da ayoyi na Al-Qur'ani mai girma. Kullum ana karantar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kiyayewa wannan tarbiyyar. Amma yau canja ɗabi'ar mutane, wato da halinsu da fasali da sabon Allah, ya zo ya dulmiya, wato ya shiga cikin mutane kamar jini ne da tsoka. Har ma wasu suna ganin ba laifi ba ne, ba abin damuwa ba ne, kullum abubuwa na baƙin ciki, na bacin rai da damuwa ƙaruwa suke yi, sai dai in ba za ka buɗe idonka ba, ko ba za ka saurara ba. Abin yana ta zuwa, iyaye sun shagaltu kawai, ba su da aiki sai gadara haihuwa da tara ‘ya’ya da tara duniya, ba tare da lura da hakki da nauyin tarbiyya ba. Wallahi duk wanda yake da ɗa ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, ya sani tsayuwansa a wajen Allah da tambayar da za a yi masa akan ‘ya’yansa, daɗe wanda zai yi bai kai mai ɗa ɗaya ko ‘ya’ya biyu ba. Duk wani lada ka ya zo duniya ta sababinka, wallahi sai Allah ya tambaye ka akan abin da ɗan nan ya aikata, don kai ne al-mas'ulul awwal, mutum na farko da Ubangiji zai taimake ka akan hakki da amanar da ya baka. Ku haifa da yawa ko kaɗan, annabi ya ce tanakahu tanasalu, ku yi aure, ku hayayyafa, ku yaɗa al'umma, annabi al'ummar kirki, al'ummar arziki, ba mutanen banza ba, ba mazinata ba, ba marasa kunya ba, ba marasa tarbiyya ba. Kada gidanka ya zama sababi ne na yaƙar addinin annabi, kada ‘ya’yanka su zama sababi ne na yaɗa fasadi a cikin al’umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To abubuwan ƙaruwa suke, yaɗuwa suke, iyaye sun sake wa ‘ya’ya linzami da tunanin wayewa, da tunanin ba wa ‘ya’ya dama. ‘Ya’ya yau su suke juya ‘ya’ya iyaye, abinda yaro ya ga dama shi zai yi, kai da wahalar ciyarwa, kai da wahalar biyan kuɗin makaranta, kai da wahalar kula da lafiyarsa, kuma baka da iko a kansa. Abinda ya ga dama zai aikata, saboda ya raina maka hankali, kuma kai ma ka zubar da darajarka ta uba. Tsoronsu ake ji, ba a yi musu magana, shi yasa sai abinda suka ga dama. Kana nan mutumin kirki, amma ɗanka ya zama mutumin banza, baka jin zafi, baka jin ciwo, amma ba za ka ci da shi, za ka ba shi kuɗi, za ka yi masa kaza, za ka masa aure, za ka kai shi kasuwa, za ka kai shi aikin gwamnati, za ka masa komai, amma baka iya ɗora shi akan hanyar Allah. Ashi nan muna kallon a fili abubuwan da suke faruwa, ‘ya’ya suna aikata abubuwa, kai ka ce ba su da iyaye a duniya, kai ka ce daga sama aka jefo su, kai ka ce ba haifa su aka yi ba, ba wanda ya isa musu magana. Ashi nan shugabanni, auliyaul umur, jagororin al’umma, su kuma sun shagalta, sun manta da wajibi da Ubangiji Allah ya ɗora musu. Wallahi duk wanda yake shugabantar mutane, sai Allah ya tambaye shi akan duk al’ummar da yake shugabanta. Ka nemi kujera, kar ka nemi kujera, a ce kai ne ko ba a ce kai ne ba, matuƙar kai shugaban mutane ne. Tun daga shugaban ƙasa har kansila, akwai tambayoyi akan al’ummar da kuke mulka. Babu abin da sai irin shugaba musulmi da ya hau kujera ya manta da addininsa, za ka zo ka sauka, za ka ci zayatsa, za ka yi da na sani, da ka sani, da ka taimaki tarbiyyar al’ummarka, da ka taimaki addininka, Allah ya maka albarka a rayuwarka da ‘ya’yanka da tattaba kunnanka. Da yawa daga cikinsu ba su fiye damuwa da lalacewan tarbiyyar mutane ba, balwa su ma taimakawa suke da hanyoyin da za a
lalata tarbiyyar mutane, su taimaki duk tsarin da zai lalata tarbiyyar mutane. Sai sun sauka daga mulkin su rike sharbi mai 33 suna zuwa dauren aure, suna so a gaishe su, kuma alhali ba su mana komai ba na kulawa da tarbiyyar ƴaƴanmu da addininmu. Akwai abinda malami mai wajibi zai iya gyarawa ba, akwai abinda iyaye watakila ba za su iya gyara ba, hukuma ita ce za ta gyara. Musamman kowaɗannan al'umma suna kula da al'adunsu da addininsu a ko'ina, a ko'ina. Yanzu a nan ƙasar muna kallo muna ji, gwamnan Rivers wata ran ya fito ya ce jiharsa ta Kiristoci ce, ko kowa ya ji jiharsa ta Kiristoci ce kai tsaye, wanda wannan magana ta saba wa constitution, ta saba wa tsarin dokar ƙasa. Na'am ya faɗa zai kare kuma ra'ayinsa kuma zai taimaki addininsa. To kai fa musulmi, me kai wa addini? Kullum idan kuna lura da jaridun ƙasar nan, abubuwan da suke fitowa daga jaridun kudu, suka ga arewa, ɓatanci ga arewa, rahotanni da ake ba, duk abin da zai lalata musulunci da tarbiyyarmu ya ɓata mu ya nuna mu ba kowa ba ne, to shi suke yi. Kuma su nuna addinin da muke kai ba addini ba ne, bai koya mana komai ba. To ina mu ƴan jaridunmu, ina mu shugabanninmu, ina jagororinmu? Kuma duk suna karanta wannan abin suna sani, sai ka karanta wani abin sai ka kasa bacci. Ga wanda ya kamata ya gyara amma ba zai gyara ba, saboda me? Bai tashi da kishin al'ummarsa ba. Matasa sun lalace sai wanda Allah ya kubutar, ana ta buɗe gidaje na ɓarna a cikin garurukan musulmi, gidajen ta'adi, gidajen rawa, gidajen kiɗa, gidajen shisha, gidajen wanka, swimming pool maza da mata a garuruka na musulmi a nan Kano, ba wai wani guri ba. An ba su ƴanci, ƴaƴanmu suna zuwa suna lalacewa, an kuma zuba ido. Ina wasiya ga iyaye ku tuna da wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa, ya ayyul ladina amanu qu anfusakum wa alaykum naran, ya kwanda ku imani ku kiyaye kawukanku da iyalanku wata wuta wanda makamashinta annasu wal hijara, mutane ne da duwatsu, shine abin da za a yi ta bunkawa wannan wuta, ta tace ta cinye mutane, ta cinye duwatsu, ta fi ƙarfin mutane sai an ƙara mata da duwatsu. Allah ya ce ku kiyaye wannan wuta, ya ku iyaye. Akwai mala'iku masu ƙarfi, masu kauri, masu bin umarnin Allah, ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su. Yau matasanmu sun himmatu, sun ƙware ƙware da gaske, mazansu da matansu, wajen bin hanyoyin lalacewa kala-kala don su ɓata addininsu, su ɓata tarbiyyarsu. A ga mutum musulmi da sifa ta musulmi yana ɓarna, yana ta'adi, billahi azimu arnan kudu ma bai yi ba. Ko daga ina ɗauko wannan tarbiyya? Allahu alam. Ana bin hanyoyi da yawa, ga sunan zan lissafo mana hanyoyin lalacewar ƴaƴa mata, musamman da matasa, musamman ƴaƴa mata. Na farko dai, matasa in ka ɗauki janibi na mata, mu'amala da mata, don daman duk wata ɓarna, to in Allah ya sa da kaga an haɗa da mace a ciki, neman waya na ƴan mata, kurin random sampling a ta yi har a dace, wani kuma in ya ganta zai bi ta sai ya nemo lambarta, wani kuma abokinsa ne zai turo masa hotonta a wayarsa. Tunda ƴan matan yanzu kowace yarinya ta ɗan ɗaga ƙirjinta, ya fara ɗan ɗagawa, to so take ta saka waya, ta ɗauka, ta haska, ta nuna wa duniya har da ƴarka a ciki, ta kwaɓe ɗan kwalinta, ta cire hijabinta, ta ɗauka, ta nuna a Facebook, ta nuna a WhatsApp, ta nuna a kaza, kuma ta sa lambar wayarta, ta ce a neme ta. Yar ƙarama kwanan nan, wallahi alazimu, aka kawo min kes ɗin yarinya ƙarama, duka yarinyan ba ta wuce shekara 12-13 ba, ƙarama ba, in ka ganta ma babu wani ka ce wai ta kai girma, amma ta iya ta ɗauki lambar waya, ta nemi lambar waya, ko ta ɗauki takarda ta miƙa wa saurayi, ta ce da Allah ka kira ni, ko kuma ba lambar ka zan kira ka, yar ƙarama, saboda abin da kake nuna mata a gidanka in kai baka nuna mata ba uwarta tana kunna mata wannan kwangirin television din wannan satellite din da kuka kafa tana kallo tana koya ku da kanku mu da kanmu muke gurguje tarbiyar ƴaƴanmu a gidajenmu da kudinmu ba sai mun je wani guri ba fitina wannan harka ta waya duk uban da ya bar yarsa ana kiraye kiraye mutu a waya to ya tabbatar ya bude kan sa hanyar lalata yarsa wallahi in ka isa cikakken uba bai kamata wani ya zo ya kira yarka a waya a waje ba da izinin ka ba ko maka sani ba kuma in ka kama uwarta ta ba ta dama tana waya da wasu mazaje ba da izinin ka ba to uwar ya kamata ka fara nukurkusa ka dau mataki tukunna akan ta don za ta taimaka wajen kashe maka tarbiyyar yayanka kar ka dauki wannan abin da wasa wallahi tallahi zaka gama tarbiya za a zo har gidanka a dauki yarka a lalato maka ita kuma a zo a jefar maka ita kuma gobe ka ciyar da ita abinci da sani ka biya mata kudin makaranta kai kai gabar ita ta yi yamma inda kake nufa ba can bane yau da yawa ɗan mata mun samu labari akwai masu cewa iyayensu ɗan tsananin addini ne wallahi baba tsananin addini ne shi ya takura wa mutane tsayar da kai ba maniyinka saboda zamani yar zamani ce wannan waya buge-bugen waya da ake gidajenku na ƴaƴanku da basu kai sun kawo ba ko kuma wanda sun kai din akwai uban da ya gaya mu yace dan Allah mallam ga ƴaƴana kai musu nasiha yace wallahi mallam yara ne ƴan mata ga sunan sai su kai karfe 3 4 suna waya da samari yace nayi nayi na su nace wace ka kai musu wayar ka kwace ta ka fasa ta mana ga magani kana gani wai abin yana damun suna hana shi bacci hirin samari chatin da samari wannan uba ne fa gashi yana gani kuma yana nan yana jira lokacin auren su yayi musu kayan aure yayi wa'azi sun ki dauka ya ja kunne sun ki dauka to ai wa anzalna alhadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas in kai wa'azi ka ja gargadi kace ayi ba sai ka bi wata hanya a matsayin ka na uba Allah ya halatta ma sai ka dauki mataki da zaka gyara ka samu ka lallaba ka kai ta gidan mijinta safely ba tare da an samu mushkila ba amma barin wannan akwai miyagu matsiyata suna waje sai sun zo sun rugurguje maka gidanka kana nan kana kwance da gemunka kana zuwa masallaci a lalata maka gidanka zan buga muku misali zance da yara ƴan mata hanya ne na lalacewa ba da niyyar aure ba lalata yara ƴan mata a fara kiran su ana gaya musu maganganu na soyayya ba su ma san da shi ba da yarinya karama ir junior secondary school jiya ta gama primary school amma wallahi mallam ta iya an bata waya mai tsada ta fita malamin makarantar su ta fita principal din su ta iya soyayya sai a kira ta aika mata labarin soyayya kullu alaka tsakanin matasan da su ƴan matan yanzu ne abu ne mai sauki kuma ita yarinya mace da kake ganin ta zuciyar ta taushi ne yanzu dan abu da bai kai ya kawo ba sai i burge ta shi yasa yanzu ake mai ake juyar da zukatansu bi kulli suhula a dukkan wani sauki ba tare da ainihin wato wahala ba shi yasa yawan wayan nan da zance to yana zuwa da sharri da bala'i a koya yarinya magana soyayya a koya mata magana cewa aure kuma kaliban wazura wa butana ƙarya ne ba auren ake so ayi ba wata tsiyar ake so a kulla sai sun gama lalata ta sai su yi gaba sai kaga yarinya ta yayi cikin wahami ta ki tai karatu saboda an koya mata soyayya tun tana karama wani ya zo yana neman wata yarinya zai neme ta da aure ya je ganta ya sa aka yi ubanta magana ya ce to naji ma da Allah saka da alkhairi amma yarinya nan tana makaranta yanzu kai hakuri bana so a koya mata maganar soyayya dan ba za ta yi karatu ba sai yaron ya zo yana ta faɗa aikin banza annabi ya ce idan a takum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ana a mutane suna da awar addini amma ba su abin nan ga sunna ta zo za a raya sunna abin nan sauransu shi zai jira ta tana aji uku ko tana aji hudu shekara biyu yana buga mata waya yana hira da ita sai ya rugurguje mata tunanin ta gabaki ɗaya ba zai bari ma ta ci jarraba ba in suka shiga ciwon soyayyan nan wallahi ba sa iya ko abinci ba sa iya ci in ba ta kira shi ba wallahi hankalinta ba zai kwanta ba zaka zo kana mata magana ma hankalin yana tana ya ja hankalinta kar ku bar wannan ta'adin a gidanku nace ubanta yafi ka gaskiya kai ne baka da gaskiya kowa kuma yana da tsarin sa a gidansa yace ga abin da nake so zan yi zan yi auren yata sai shekara kaza, kuma ba wanda zai magana da shi sai lokaci kaza, shikenan dole ne sai na bari ka shekara uku kana ta zance da yarinya? Me kake faɗa? Qul wallahu kake koya mata ko la haula wala quwwata ko ayatul kursi? Ya ce kurin da fasaji kai wahala, ita wahala ga kashe kuɗi bautar ƙasa, duk sallah sai kayi kaya, kuma ba dan Allah ba, dan wata manufa, duk abin da ya ta sai kayi kaza, ba daidai bane. Mu gyara abubuwan da suke bayyana a ƙasar nan, wato lalacewa tarbiyyar yara ƴan mata din, abin ya yi yawa, kuma mu da yawa akwai laifukan da zamu iya gyarawa in mun ga dama muna so zamu gyara. Daga cikinsu akwai ba da dama wa yara, ƴan mata suna fita waje da motocin gida, alhaji ne yana da motoci, kurin yarinya sai ta yi wanka ta ce direba ya ɗauke ta ya tafi da ita. Motar gida da kake gani ta adin da ake yi da ita, Allah ya barau kansa ne, za ta je ta ɗauki direba ta kai shi wani guri, direbobi su ma sai an sa ido a kansu, kar mutum ya ɗauki direba wanda yake ba mai tsoron Allah ba, wallahi direban gidanka zai iya ha'intar ka a lalata maka tarbiyyar yayanka, wallahi. Za ta ɗauki direba ta kai shi wani guri ta ba shi Coca-Cola da biskit ta ce zauna nan, bayan awa biyu zan dawo. Kai kana nan ai da direba ta fita, yana can yana gyangyaɗi ya ɗaga kujerar mota ya kwanta, ita kuma tana nan ana ta tadi da ita. Muna da misalai sun fi ɗari akan wannan. Ku kula da direbobin gidajenku, ku daina barin ƴaƴanku suna fita da motoci ba tare da wani uzuri mai ƙarfi ba, sai an san inda za su je, kuma inda hali a haɗa su da wani ɗan sa ido ba laifi ba ne. Don ku yana daga cikin hanyar da ake lalata ƴan mata. Wallahi idan ka yi wasa da motar gidanka, za a yi ta dakon ƴarka ana kai ta gidan iskanci ko gidan samari, a lalato maka ita, ga kashe kuɗin mai, ga ɓata lokacin direbanka, ga biyan albashi kuma akan fasali da aka yi a gidanka. Wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na lalace tarbiyyar yara ƴan mata. Haka su kansu samari matasa din, wani ya zo yana kuka cewa wai babansa yana da arziki, ya hana shi mota, ya hana shi ɗaukan mota. Uban ne ya ce masa, in kana son zaman lafiya ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai, ka gani nan lokacin da nake rayuwa irin ka, wallahi ko takalmi slippers ba ya iya mallaka sai na nema, so ba za ka hawa mota ba kuma zan baka mota ba, kuma ko da za a ce ubanka wane ne, duk inda za ka je mu je tare, ko kuma direba ya kai ka, amma an baka mota ka je kana ɗaukan ƴan mata, ba zai yi ba. Ya zaga ya zagi uban, ya faɗi duk abin da zai faɗa akan uban, sai gashi wata rana ya ɗauki motar uban ya tafi ya je, an kamo shi da ƴan mata a cikin motar uban. Matasa har mota kawai ya kamata a yi huduba akan mota, ta ajin da ake a ɗaukan ƴan mata a mota, da mata da suke ɗaukan mota su fita, samari suke ɗaukan mota su fita, musamman wajen ɗaukan amarya. Wani abu ne da yanzu wata al'ada ce, kurum samari sai su wanke motocinsu ranar ɗaukan amarya, ba dangin iya ba da baba, kurum mutum ya je faka motarsa wajen ɗaukan amarya, ba alaƙa fa ba ga yadda za a kai ba, su talo da ƴan mata kurum sai su yi ta tafi da su hanyar gwarzo, sai abin da Allah ya yi. Duka wannan wasu a cututtuka ne suke damun mu, mu rinka tattaunawa akan su don mu gyara. Bai kamata ka bari dukiya da arziki da Ubangiji ya maka ta lalata maka tarbiyyar iyalinka ba. A ƙasar nan ko in ce a garin nan akwai iyaye masu sakacin da suna barin a ɗauki ƴaƴansu ƴan mata ana tafiya da su guraren kaɗe-kaɗe, guraren raye-raye, guraren cin abinci, guraren shakatawa. A garin nan in ba ku sani ba, akwai inda za ka iya ɗaukan ƴan mata ka tafi da su ka je gurin cin abinci ne, ku zauna ku ci abinci da yarinya budurwa. Ba uban da zai tambaye ka waye ubanta daga ina take, ba wanda zai tambaye ka. Da events center ɗin nan yanzu shiryawa ake, wallahi al'azim ina gaya muku, a garin nan akwai makarantar islamiyya ne, saukar qur'ani akai. Wallahi samari suka zo suka loda ƴan mata a motoci suka tafi da su daji, suka tafi picnic, suka tafi party, suka je suka yi lalata da su. Saukar qur'ani, ka san muna da al'ada an saukar qur'ani, ƴan mata su yi kwalliya, samari su yi kwalliya, a haɗu ana ta ɗaukan hoto. Shi ma wannan wata fasadi, wani fasadi ne mai zaman kansa da ya shigo layin ustazai. An sauke Qur'ani ana murya, an sauke Qur'ani yarinya ta yi kwalliya, ta yi caba, lalle ta yi waye, ta yi waye, ai ta ɗaukan hoto da samari matasa, ana ɗiban su a mota ana tafiya da su. Duka ba abin da ba a yi. So shi ma ya kamata mu yi ƙoƙari, mu kana mu kar mu bari ana ɗiban ƴaƴanmu ana kai su wurare wai da sunan biki. Yarinya budurwa sai ta kira saurayi, wai za a yi bikin ƙawarta a wuri kaza, kawai zo ɗauke ta a mota ya kai ta wurin kaɗe-kaɗe da raye-raye. ba uwarta ba ubanta ba kaninta ba yayanta a dauki yarka kullum wani yare na ma hankali shekara 17 18 20 kana tarbiyar yarka ko wani yazo ya faka mota ya lode yarka ya tafi da ije ya lalato maka ya ce dawo maka da ita karfe 12 dare saboda yare na ka akwai reni ne ina gana akwai reni a cikin wannan al'amar so ya kamata duk musa ido mu kula guraren wasa guraren shakatawa da nan muke kira ga hukuma ya kamata a saka doka akan duk event center da ake da su a garin nan a kayyade musu wani lokaci na tashi wallahi ina ga ya muku ana ta'adi a event centers din nan wallahi ana barin yara ƴan mata da samari har karfe 2 karfe 3 idan iyaye sun zo an yi kada kada an yi rayaye an yi duk abin da za a ci abin da za a ci yara ƴan mata sai su zauna a wannan event center din wannan kowa ya sani saboda babu wata hukumar da za ta tsawata musu muna kira ga hukumar hizba muna kira ga mai girma gwamna kadimul islami ga hidimar musulunci ta zo a kafa doka a event center din nan a iyakance musu in an ga dama a ce da yamma kawai za a yi in kuma an ga dama a ce magariba zuwa isha'i karfe kaza kun tashi saboda ana tsare ƴaƴan mutane ana lalata wallahi ya ƴan uwana gani akan munbari na Allah ina shaida muku hatta matan aure ana lalata su a event center sun kuma da nan muke kira ga masu kuɗi masu hali don Allah ku yi amfani da dukiyar ku mana ku yi mana event center islamic event centers islamic event centers menene kango ne za a gyara a sa masa dabin za a sa a kira mata su yi su ci abinci su yi walimar su mata kar ka hada maza da mata duk abin da ya saba shari'a kar ka bari ka sa ƴan hizba ƴan agaji maza da mata a sa ido islamic ai ya halatta in an yi biki ai walima a ci abinci wannan ba laifi bane to me yasa mu ba za mu yi ba sai mu bari ana salalata mana ƴaƴanmu a cikin wani ga sunan muna gani sai mutum kurin ya ajiye kangonsa sai ya gyara shi ai tabarna ana ta'adi muna kira ga hukuma muna kira ga hizba lalle ne su sa ido akan irin waɗannan event centers din da ake makarar da yara ƴan mata wani gurin har karfe 3 akwai inda har kayan maye suke ba ƴan mata a ba su kayan maye a bugar da su bacci ya kama su a tabarna da su sannan a ɗebe su a zuba su a mota kamar kaji a je a zubar da su a kofar gidajensu mu gyara samari a yau farautar ƴan mata suke yi kuma suna da hanyoyi da yawa da suke bi wajen farautar ainihin wato ƴan mata ɗin nan daga cikin dalilan da yake lalata mana ƴan matanmu yau da samarinmu na farko dai akwai raunin imani rauni da lalacewar imani da rashin samun caji na imani duk mai imani wallahi ba zai bar iyalinsa su lalace ba zai yi iya kokari sai abin da ya fi karfinsa na'am akwai ƴaƴan da sun fi karfin iyayensu amma dai a gani cewa ka yi iya kokarinka to kenan akwai buƙatar mu jaddada imanin mu da karancin sauraron wa'azi wannan wa'azi da kuke gani kaɗan ne daga cikin mutane suke saurara wani baya jin wa'azi wani baya zuwa juma'a ya je huduba wani masallacin da yake zuwa ba a wa'azin baya buɗe rediyo saurari wa'azi ko a whatsapp ɗinsa baya sauraron wa'azi to ya za a yi samu ƙarfin imani da zai yi ba tunda abin da zai ƙara masa imanin baya saurararsa baya kallo kafafen yaɗa labarai na kallo na wa'azi baya saurara to dole kaga ya samu raunin imani to wannan sababi ne babba na matakin farko da rashin zuwa makaranta da rashin zuwa ainihin wato wurin ilimi sannan kuma kafofin nan na yaɗa labarai na kallo da na ji na zamani na fitina ga sunan tashoshi kala 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 daban 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 wallahi tallahi ya ƴan uwana musulmi akwai tashoshin da musamman kullun ana yin su ne ya za a lalata tarbiyar mu da addinin mu kowace tasha kuma ina ga muku tana da aims and objectives data tana da goals dinta tana da abin da take heading to tana da abin da take nufi ba za a taba bude wata tasha ta rediyo ko ta kallo ba tare da suna da wasu agendas a koye ba ba lalle ne abin da suke faɗa a fili shine ba suna da wasu manufa kuma akwai masu su akwai wanda sponsor din su ake daga waje ake daukar nauyi a turo ku yi kaza saboda me ku lalata matasan in kun lalata su ba za su yi addini ba duk lokacin da matasan ku suka lalace ba za su yi addini ba za su yi musulunci na kwarai ba to wannan shi ma abu ne na dubawa na kulawa kwarai da gaske da kanmu muke zuwa mu ɗebo wannan kwangiri muna sawa a gidajenmu ba ka da control akan tashoshin da ake gani a gidanka in babu kuɗin mai za a ce ka bada kuɗin mai idan ruwan sama ya kautar da satellite za a ce ka zo ka gyara ka biya kuɗi a gyara azo a gabar na a gidanka har bulufin ana kallo a gidan musulmi bulufin kana musulmi iyalinka suna bude tashoshi na barna an koya wa yara shedanci an cire musu kunya duk tasha ta tsiya sun sani wani lokacin kana shigowa da an duka ran motar ka duk sai a kashe ka bi duk ka tattoshe su yana da kyau ka sani ka nemi taimakon yaranka kanana ka ce me da me ake kalla su ga ma duk ka tattoshe in ba wani abu ka cire ta dole ne ka kakkabe ta gaba ɗaya ka cire ta da su je su halaka ai gwamnati ta samu kubuta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ma wani abu ne mai zaman kansa kuma ya mana tasiri da wayoyinmu da muke da shi na hannu shi ma suna taimakawa kwarai da gaske su kula da waɗannan tashoshi da musamman aka yi su don lalata mana tarbiya ba za su faɗa muku a fili ba amma ajandodinsu sanannu ne kuma kamar yadda na faɗa akwai wanda suka mallake su suna da manufa kar ku ɗauka haka kawai suke yi don ku ji daɗi ko na makamancin wannan a'a akwai manufa kwarai da gaske irin hirarraki da ake a gidajen rediyo wasu kafafen yaɗa labaran da wanda ake na kallo kurin ku sai akwai shiri fa da ake haka kawai malam kawai sai wasu mutane kawai fitsararru kawai sai mutum ya zo ya ana ba da ƴan mata ku yi bayanin soyayya waye masoyinki wane to ya kuke soyayya ta ku ba mu labari a garin nan fa ake wani abu yarinya karama a koya mata dauki wayar uwarta ta kira rediyo a ce ta yi bayanin soyayya ko mata san ma meye soyayya me yake daukan hankalinta a saurayinta to me take masa mai kaza mai kaza a hankali suna ta jan mu suna zurma mu muna kallo kuma muna ji ya ku yan wani musulmi shi ku sani cewa shigar da waɗannan kwangiri-kwangiri na satellite da kayan kallace-kallace a cikin gidajenmu billahi azimu ku sani matukar mutum bai kyautata amfani da su ba sai sun zamanto dalilin da za su zubar masa da mutuncinsa a wajen Allah ranar tashin alkiyama kuma zai sa a raba shi da iffa kamewa kwata-kwata kai da iyalinka ba za ku san kamewa ba kuma za su kori kunya a gidanka gabaki daya daga cikin hanyoyin da ake bi na halaka matasanmu sa musu da ƴan mata sa musu shi'awar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kiɗa waƙa duk inda ka ji kiɗa da waƙa to za ka ga yara ƴan mata suna sha'awa malamai suka ce alghina'u baridu zina kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe din nan hanya ce ta zina daga jin kiɗa daga jin waƙa sai kuma rawa sai kuma zina haka suka faɗa baridu zina kuma har yanzu malamai suka ce kiɗa yana tayar da sha'awa duk inda mutum ya sha kiɗa ya ji kiɗa to kuma sha'awa tana ƙaruwa tana developing tana ƙaruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a ƙarshen zamani za a samu al'ummata suna halatta kayan kaɗe-kaɗe da giya da kayan waƙe-waƙe yastahilluna al-ira wal harira wal khamra wal ma'azifa za su halatta al-hariri za su halatta wane ne za su halatta menene za su halatta kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe annabi ya ce za a ta za su kasance hadisi ne imam bukhari ya buɗe shi ta'liqan bi sighatil jazm gashi ne ya faru ba sai an yi dogon sharhi da bayani ba abdullahi dan masud yake cewa al-ghina'u baytun nifaq fil qalbi kaga kida kaga waka waƙe-waƙe gidan munafurci kenan a zuciya duk wanda yake so yayi wa munafurci ajiya ya samar wa munafurci wurin zama a zuciyarsa to ya lazumci jin kida duk mai jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to yayi wa munafurci gida a cikin zuciyarsa inji abdullahi dan masud ibn al-qayyim yayi bayani dangane da hadarin jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe in kun lura daga cikin abin da ake ɗauka hankalin samarinmu da 'yan matanmu harkar waƙe-waƙe duk yaranmu ƙanana wala duk sun iya waƙe-waƙe da ake a gidajen rediyo amma ba san sunan sahabbai ba ba san sunan tabi'ai ba ba san sunan limaman Makka da na Madina ba amma sun san sunan duk mawaƙan nan wani ya zo yana yi wa yara jarabawa wai ya tambayi sunan asharatul mubashirin bil janna duk islamiyyar yara sun faɗi yana ta faɗa sai wani malami ya ce mai ai kai ma ɓata lokaci kake tambaye su sunan ƴan wasan kwaikwayon garin su tambaye su sunan ƴan fim mazan su da matan su tambaye su sunan masu yin shiri a gidajen rediyo shirin soyayya tambaye su mawaƙan da ake sawa a gidajen kafafen yaɗa labarai za su baka labari za su baka ansa take shi ba a same ya bare shi aje gida a tambayi uwa da uba wani ya je ya tambayi uwar ba ta sani ba ya tambayi uban ma bai sani ba ya dawo da takarda fara bai ci ba da ya ba da aikin a makarantar yara kafin ya fita yara suna mallan na gama yace a ga mai sunan yan wasan kwaikwayo guda 10 sunan makada guda kaza kunan kaza guda kaza ce to wannan ita ce tarbiyyar da muka koya yayan mu kuma shine abin da yake gudana shi suka iya shi suke yawan ji kullun duk abin da ake so yi da su a cikin zakatan mutane to ana lazumta musu jin sa ne kullun a tamimin tashi kulura siyasar duniya duk abin da ake so yi ya zo a cikin mutane to za a yi ta sign board akan su ana lika duk inda ka je za ka sign board din sa duk in ka bude radio sai ka ji wannan magana dare da rana yara kanana sun san shi ko mai kyau ko mara kyau haka siyasa take tafiya yace shi ibn qayyim kenan yace wannan ainihin wato harka ta kade kade kuma ba sa haduwa da ainihin wato qur'ani yace waka da kida yana toshe zuciya ya hana ta fahimta alqur'ani wa yasuddu an fahmi alqur'an wa tadabburihi wal amri bima fi jin kida jin waka yakan hana gane qur'ani yakan hana fahimtar qur'ani yakan hana ainihin wato aiki da qur'ani yace fa innal qur'ana wal ghina la yastami'ani fil qalbi abada ibn al-qayyim yace da kida da waka da qur'ani ba sa iya haduwa a cikin zuciyar musulmi a lokaci guda ya dai kana jin kada kadai ka je ka tafa ma ya kana bin qur'ani ka je ka tafa ma bai taba yiwa ka da qur'ani da kada kada ba inji ibn al-qayyim yace saboda bainahuma min at-tadad akwai kishiyantar juna a tsakanin su yace shi alqur'ani yana hani ne akan bin san zuciya kuma waya amuru bil ifa qur'ani yana umarni da kamewa kuma yana hana bin sha'awar san zuciya kuma yana hana dukkan bin hanyar dukkan halakarwa da bata kuma yana hana bin ainihin wato tarko na shedan yace amma waka ita zuga mutane take akan halaka waka da kada kadi sukan zuga mutum akan bin halaka da tabiya har lokacin da yake cewa fal gina'u yufsidul qalb inji ibn al-qayyim yace kada kada da waki waki suna lalata zuciyar dan adam yace wa idza fasada al-qalb idan zuciya ta lalace da jin kida da waki waki to shikenan hajafin nifaq sai ta koma cikin munafurci yanzu sai mutum ya shiga layin munafukai haka ya fada Allah ya masa rahama daga cikin sababin da yake kawo lalacewa yayan mu yau samarin mu da ƴan mata raunin iyaye da bibiyan ƴaƴansu yau uba zai waye gari baya tambayar ƴarsa da ta dawo daga makaranta ina ta je yau ƴaƴanmu suna da ƴancin zuwa ko ina ƴarka budurwa sai ta tashi daga nan ta tafi ƙarshen Kano baka san mata je ba da bawa mata cikakken ƴancin bawa ƴaƴa mata damar fita ita mace tana da rauni yanzu ƴarta budurwa za ta iya yaudara ta ce mama zan je nan unguwa kawaye na ne zamu je kaza amma namiji sai ya bincika to yawanci mukan saki linzamin barin ƴaƴan mu su fita ko kar a bar su ga iyayensu mata ita kuma mace rauninta ko wani saurayi ne yake zuwa yake bawa ƴarta wani abu na alheri to za ta yi maili za ta karkata zuwa gare shi a iya zuwa a yi ta'adi a gidan ma ba tare da ta damu ba saboda dan abin duniya da ake bata to muna da wannan sakaci da bibiya akwai wadanda suke cewa ƴar su fa budurwa in kin goma zancen ki rufe mun kofa saurayi ne yazo suna zance shedani tun bayan isha'i yazo karfe 9 bai tafi ba 10 bai tafi ba 11 bai tafi ba me suke faɗa wai shi wai uban wai saboda wai karanci wai sai ce to in kun gama ki rufe kofar har 12 dare mutum ya shiga zance da yarinya ya saki labule ko su keɓance Allah ya san me ake da ita akwai hanyoyi na ta'adi da yawa kuma yaran nan galiban sun fi kwaye wallahi wannan yaran ƴan matan zamanin wallahi alaji sun fi kwaye sun fi ka sanin hanyar ta'adi kai dai iya kokarinka saura ka bar wa Allah to wannan tuhuma ce ga iyaye rashin bibiyar ƴaƴansu rashin bibiyan wayoyinsu mutum zai zo waye ƴarsa bai taba zuwa ya dauki waye ƴarsa budurwa ya duba ba ya kamata ka duba kaga waye kawayenta ba yarka bace waye abokananta waɗanne hotuna take gani waɗanne videos ne a ciki da suwa take mu'amala karfe nawa ne kiranta na karshe a ranar kaza ka rinka kula shine ma'anar ku anfusakum wa ahlikum naran din ai wa quduha an-nas wal hijara arqam ajnabiyya lambobi baka san da su ba sai a zo a yi ta kiran yarka ana lalata mata tunani a dauke ta bayan katin to matar aure ma ai bata ku kuta babalin na yarinya budurwa matar aure fa take alaka da mazan banza a waje da mijinta na aure na sunna ta bugawa wani waya tana cewa ta zo sai yake ce mata to idan mai gidan yana nan mutace da Allah ka zo in yazo zan ce ai kai kanin mahaifiyata ne wallahi matarka ta shigar da kato gidanka in yazo kuma saboda tarina ka sai ta ce ma kanin mahaifiyata ne ko danginta ne ko kaza ne duk suna yi ba dai ba ba biyo barkate to ku kula da ƴaƴanku ku kula da direbobi nayi magana akan direba direbobi ai mun afuwa haka abin ya biyo ta kanku yau a kula da direbobi a sa ido akan direba ka dauki direba mai amana ka dauki direba mai gaskiya ka dauki direba da zai taimake ka ko bayan ka tafi wata kasa ne zai kula da tarbiyyar yayanka zai kula da tarbiyyar matanka amma in ba ka ba za a hada kai da direban gidanka a rinka daukar matarka ana fita da ita wani wuri bila adadin yana faruwa wasu daga cikin iyaye kwata kwata ba su da dabi'ar bincikan yayansu me suka yi ko me za su yi ba su yi kwata kwata ba su yi daga cikin hanyoyi ne yake halakar da yayanmu yau bawa yara waya tamkinu min aljawalat almahmula alkhassa ba su wayoyi da ake rikewa na hannu yarinya karama budurwa bata gama sakandare ba sai a bata wayar naira 1500 na'am ai ba wani abu bane wayar 1500 gashi nan ana rike ta a hannu ubanta wallahi alazimu ubanta ba lalle ne bane yana da abincin wata biyu amma wani kudin zai zo sai wa yarka waya ta 1000 kaza ba inda ba za ta shiga ba kuma ba amma ba za a tura ma ba ma a tura mata ba in an ga wayar hannunta karama ce ɗan Nokia raka ne kashi ai kaga ba za a tura mata hotunan fitina ba da haka sai a yaudare ka sai a ce za a sai mata babbar waya saboda a rinka hira a WhatsApp yafi arha za ta rinka ganin kaza daga nan za a rinka tuna mata wallahi wallahi ana aqulu lakum min ala hadha al-minbar akwai wanda aka kama shi zuwa yaje tsara haihuwar uwarsa ya dauki hotun al'auran sai yana turawa yarinya da yake nema aure kuma ya sa ta ita ma ta je ta dauko hotun ta ta aura tana aika masa kana kwance a gidanka ana tafi fitar yara ƴan mata zuwa kasuwa ba tare da muharrami ba kurin yarinya tana buƙatar takalmi wai sai a bata wai 2500 ashe je ki zabi takalmin da kike so kurin a kasuwa ta je ta yi ta haɗuwa da samari wani ya ganta a hanya ya karɓi lambar wayarta wani ya tsare ta a hanya wani ya mata kaza daga nan za ta ɗebo maka virus ta kawo maka gida ta cuka maka masifa ku daina barin ƴaƴanku suna fita kasuwa matukar sun kai munzalin aure manya ne za a iya sa ido a kansu ku rinka raka su ko ku haramta musu zuwa kasuwa kwata kwata ku rinka siyo musu abin da suke so ko kuma su rinka zuwa da kannansu da yayansu amma wallahi barin ƴaƴa suna zuwa kasuwa ku tambayi ƴan kasuwan za su ba ku labari su ƴan kasuwan za su gaya muku labari wace yarinya ce za ta shiga kasuwa tana neman kaya ba alaka ta ba sai wanda Allah ya yi hatta masu kamewa mata masu shiga da hijabi da niqabi da waya akwai shedanin da wallahi sai sun tsaye da ita kana wahalar tarbiya kuma wani yana lalata maka to shi ma wannan sababi ne na ainihin wato lalacewar su musamman kasuwanni da ake haduwa maza da mata har yanzu daga cikin kurakuran da muke yi akwai mutanen da za ga mutu yana da yara ƴan mata a gida da maza da mata sai yaran nan su rinka sanya kananan kaya na kwalliya da ado ƴan kananan ƴan mata ma matasa suna sanya kananan kaya na kwalliya da ado da yake fidda fitina wando matsatse matsatsiyar riga tana fidda fitinar ta tana bayyana budurcinta a gaban kannanta da yayyanta na'am mun sani a shari'a waɗannan muharramanta ne amma yanzu fitina lokaci ya canja a garin nan a rediyo ina gaya muku fa aka yi hira da mutum yarinya ce dan uwanta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya mata ciki ba ta jin daɗi ta je asibiti aka gwada ta likita ya ce kai ku gwada mun fitsarinta aka gwada fitsarinta aka ce ciki ne da ke ta ce ai ba ni da aure likita ya ce ni dai ina ruwa na ciki ne da ke yaya aka yi bincike bincike ashe yayanta ne yake kwanciya da ita aka tambaye ta take faɗa wa wanda ta je wurin su ce wallahi gaskiya muna shiga ne mu yi wanka mu yi kwalliya mu sanya kaya na irin abin nan da wannan ya dauki hankalin yara kenan yaran gidanka matasa in dai akwai ƴaƴanka ƴan mata to ayi hakuri zamani ne ya kawo ku sa ido akan su an samu wanda ya zina da kanwarsa, an samu wadda kanwar da ta yi zina da yayanta, an yi amme ta su rinka sa ƙananan kaya na fitina. Yarinya yanzu take tashi, yaron a waje baya gani, yanzu yana gani, shi ma yana tashi, yana sha'awa, shedan kuma yana tsakanin su. Sai wani abu zai faru, sai wani abu zai faru, bila adadin ya faru, yaya suna keɓanta da ƙannansu uwa ɗaya uwa ɗaya. Kenan ya kamata ku sa musu shiyamaki, ku sa musu shiyamaki. In za su yi kwalliya da ado irin wannan, to su yi, wataƙila babu yaran a gabansu. Yanayi ne ya zo, dole sai mun kula da wannan yanayi. Sannan har yanzu tafiya da ake da yara ƙasashen waje, mutum ya ɗauki yarsa budurwa ko yaransa matashi ya kai su ƙasashen waje a tahurin shaƙatawa, kuna nuna musu ƙasashen da komai halal ne, su ga ana rungume mace, su ga ma ana sumbantar mace, tun a jirgi zai rinka gani, ta ga baturiya ta shigo daga ita sai ɗan gajeren siket, ga alamar pant ɗinta a waje, ga komai nata, kamar kana nuna mata waɗannan su ne wayayyu tun da mun zo ƙasarsu. Ba mamaki kai wannan. Akwai wata yarinya ta tambayi wani malami a wata ƙasa, iyayenta sun ɗauke ta sun kai ta ƙasar waje, Amerika, Ingila, ina ne, wane ne, sauransu, har ma da ƙasashen Larabawa waɗanda suka saki addini, morewar rayuwa ita ce a gabansu. Ta je daga tafiyar sai da ta haɗu da wani ya yi mata ciki wallahi, ta taho aka zo tana murnar ta ɗauko Bature ko Balarabe, ita so take ya za a ta haife shi, ya za a rufa asiri ta haife shi. Duniya faru a ƙasar nan, duniya faru a ƙasashenmu. Ya kamata mu kula wajen ɗiban ‘ya’yanmu, mu tafi da su ƙasashe don shaƙatawa, ko a dinga tafiya da su kasuwanni ko shaguna, a ga mutum musulmi da ɗan da suke masu ya ɗabi ‘ya’yansa ‘yan mata gandun gandun, sai su raka shi wancan shagon, wancan sito ɗin, wancan bol ɗin, suna bin su a baya, ko tallan su yake, ko nuna su yake, ba hijabi, ba niqabi, ba wane ne, kuma kana musulmi, wataƙila ma ga alamar gemu da addini a tattare da kai, su shuka fitina, su koyo fitina. Ku rufe ‘ya’yanku, ku lullube su, wannan shine Islam, shine musulunci. Har yanzu daga ƙarshe ya koyan uwana, muna faɗakar da kawukanmu a ƙarƙashin wannan hudba, muna isar da saƙo kamar haka. Kwanan nan a cikin satin nan akwai bidiyo da ya fito yake yawo, yawanci a wayoyin kun gani, yara ne ‘yan Kano, don an rubuta a jiki ‘yan Kano ne, ‘yan mata da maza da samari suka zo suka haɗu, aka ɗauki yaro da yarinya, don wani barin ce mashi yaro matashi ne ya balaga, da yarinya balagaggiya, aka zo aka yi wai, sai aka jera mazaje, sai aka rubutu, do you want to marry me ko do you like to marry me, wani ya rike d, wani ya rike o, wani ya rike y, wani ya rike o, wani ya rike u, wani ya rike kaza. Aka rufe idanta aka zauna da ita, ya riko hannunta ya zo zauna da ita, tana buɗe idanta sai ta ga wannan do you like to marry me, kawai sai ta ga gefenta dama sai ta ga wani matashi saurayi, sai ta rungume shi, ana ɗaukar hoto, ta rungume shi, wannan bai isa ba, bayan ta rungume sai da ya kusa durƙusawa, duk kun gani a hoton, sai kuma shi ya zo ya kama ta ya tsugunar da ita, ya ɗauki hannunta yarinya budurwa, wai fa neman aure ne wai, wai yanzu wani sabon neman aure ne wai, aka kama nan kana son yarinya zaka neme ta, wai ga abin da zaka mata wai a zamanance, ya rike hannunta ya ɗauki zobe ya soka mata zoben nan, bayan ya gama sa mata zoben ya ɗaga ta, ya ɗaga ta aka yi rungumo ta, ya riƙe ta aka yi ihu, sannan ya sake ta sai ta je ta rungumo ta karɓar ta mace, kuma aka nuna aka ɗora a Facebook, kowa ya gani duk abin da za a yi. Kwanan nan aka sa matan aure suka je suka yi ta rawa da mazan su, ko duka bai wuce kaza ba, to shi yasa ne wannan hudubar nake ce muku series na rashin mutunci da iskanci da ake a ƙasar nan ya yawaita, amma na faɗi wannan don in sauke nauyi a wajen Allah ko yau na mutu. Wallahi tallahi duk shugaban da yake da ikon ya hana wannan abun bai hana ba, na farko dai wallahi ya shirya tambayar da zai amsa a gaban Ubangiji. Kar ka taɓa tsammanin jiniyar da ake maka za ta shi a banza ne, wallahi sai Allah ya tambaye ka, kuma wallahi wajibcin ku kula mana da tarbiyyar ‘ya’yanmu, ku hana wannan ɓarna da fasadi, wallahi tallahi dole ne a kanku. Abu na biyu, duk wanda ya ga irin wannan abu ya kamata samari matasa, kuma ku rinka ba da gudunmawa, kuna commenting, kuna Allah wadare da shi, su ga in sun yi abun su san sun yi a wuri wanda yake ne akwai tarbiyya, Allah wadare da su, ba ana supporting ba, kamar ƙoƙarin musulunci ake, kamar wani zunguri ake, kamar akwai wasu mutane ne a ƙasa kawai kullum abin da suke so kawai su sako wannan abun kawai. A garin nan
a garin nan yanzu akwai gidaje da aka bude, akwai wani a Tukur Road, akwai wani a Hadeja Road, gida ne kurin na shan shisha da rawa da ƴan mata da swimming pool, wanda za a haɗu da ƴan mata maza da mata yau ɗin sai an yi abu. Na faɗa a Tukur Road, a Hadeja Road. Kuma wanda ya zo ya buɗe wannan abin bincike ya nuna mana ba ma ɗan Kano ba ne. Me ya sa ba zai je jihar su yayi ba? Har lokacin da ake lockdown ɗin nan, wallahi tallahi wannan gidajen ba a musu lockdown. Kuma abin da zai tashi hankalinka, malam yara ne ƴan mata ƴan 13, 14, 15 wasu ko nono ma a kirjinsu babu wallahi. ƴan ƙananan yara da matasa su sha shisha, su koya, sannan su yi rawa, sannan su shiga su kwabe tsirara a Kano, su shiga su yi swimming pool maza da mata. Ina hukumar yanzu? Ina kwamishinan shari'a? Allah ya sani mun gaya muku ga barna ta tunkaro mu a Kano, gashi ana yi kuyi maganinta bi kulli uslub da dukkan girmamawa da mutuntawa. Wallahi ana lalata mana yayanmu. Kawai wai mutum yana da kuɗi a garin nan abin da ya ga dama zai. A lokacin da ake lockdown ɗin sai a tsare ka a ci mutuncinka, ɗan sanda ce mai ka fito. Amma wannan gidan fa ba sa lockdown fa daga safiya har ƙarfe 12 dare. Yau ɗin nan za a yi wannan abin. Na faɗa a je a duba a bincika. Fatanmu Kano gari ne na musulunci. A tsare mana addininmu. Yana daga cikin haƙƙin mabiya hukuma a kan hukuma ta tsare musu addininsu, ta tsare musu tarbiyyarsu, ta tsare musu hankalinsu, a hana shigo da ƙwayoyi, a hana masu ɓarna buɗe gidajen ɓarna, a hana masu lalata mana yaya, lalata mana yaya. Haƙƙinmu ne wannan, kamar yadda za a tsare rayukanmu kar a zo a ta kashe mu. Akwai abin da wallahi tallahi hukuma ce za ta iya hanawa. So duk wanda yake da ikon ya hana wannan abin bai hana ba, to ya shirya amsar da zai ba wa Allah na lalata ƴaƴan mutane ƙananan yara. Wasu a kai su a mota, wasu su hau adidai sau, wasu kaza, suna nan barkate. Su maƙotan guraren sun sani, su wanda suke abin sun sani. Kuma abin ciwo wani ɗan wata jiha ya zo ya buɗe a gurin, me yasa ba zai ji jiha sai ya buɗe ba? Don Allah a gyara, don Allah a gyara. Kuma ku kula da ƴaƴanku da tarbiyyarku. Abinda na faɗa ne dai Allah ya bamu lada, wanda na yi kuskure Allah ya fi mu, wanda bai ji daɗi ba Allah ba shi haƙuri. Amma dai ma'ziratan ila rabbikum, lalacewar samarin nan na matasa abin ya yawaita ya ronana. Sai mun haɗa ƙarfi da iyaye da gwamnati da ainihin hukumomi da makarantu da masu kuɗi da waye waye da sauransu, event centers a kula da su, gidajen nan na kallo, gidajen shakatawa, gidajen shan shisha, gidajen shan taba, gidajen shan wiwi, gidajen shan kaza, a kula da su. Sun daina yi a sabon gari, yanzu cikin Badana suke zuwa suna yi. Allahumma izza bi samul muslimin wa adina shirka al mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sir ibadika al muwahhidin wa qum ila salatika wa arhamhum. Allahumma